This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a ta ukun ƙarshe a shekara ta 2024. Da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a wannan shiri, ga Zara da kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada wacce za ta jagoranci muryar Amurka a gwamnatinsa. Manyan jami'an gwamnatin shugaba Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan mako a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria. Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta dalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dakula al'amuran jin kai a Afghanistan.
Kanin labaran kenan. Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha bisa dalilin cewa
akwai matsaloli da dama a wurare da a ƙasar nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya a kilomita 30 50 100 baka ga jami'an tsaro ko kwa ɗaya ba. Shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su riƙe makamai irin su AK-47.
To sai dai masu kula da lamura na cewa akwai abin dubawa.
Wannan jiha akasari zaɓin wacce da zai ci zalin su abokan adawarsa wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha zai ci tsuguna musu kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha.
Muna kuma da rahoto kan tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai wa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa watanni uku da suka shige a jihar Borno. Sai kuma shirin manuniya da a yau zai tsaga gaskiya kan batun zaben kasar Ghana da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Za mu kuma kawo muku nasihar Juma'a, amma kafin nan ga Zara da halin da duniyar ta waye gari.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yada labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka ciki har da na fadin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Carrie ta ce ta yi farin ciki matuka da nadin da Trump ya yi mata akan jagorancin muryar Amurka da ke yada labarai da harsuna 49. Ta ce muryar Amurka kafar yada labarai ce mai muhimmancin gaske da aka ware domin yada manufofin Amurka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da al'ummomin duniya tare da dabbaka aqidin demokradiya da gaskiya ga mutane da yawan su ya kai miliyan 354 a duk fadin duniya. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Yayin da sojojin Isra'ila suka nausa ta Dungolan inda ta mamaye yankin da Majalisar Dinkin Duniya take sintiri inda Isra'ilan ta kai hare-hare da dama. A jiya ne mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila, inda Sullivan ya dabbaka tare da kare muradin Isra'ila mai kawance da Amurka.
What Israel saw was an immediate threat. The collapse of a structure that had been in place for a long time.
Yace abinda Isra'ila ta gani a matsayin barazana wato rushewar tsarin da ta kasance a ciki lokaci mai tsawo da kuma yiwuwar barazana kai tsaye iyakarta, don haka ya zama dole ta yi duk mai yiwuwa don kare kanta daga duk wata barazana. Wannan shine abinda Amurka ta tsaya a kai. Majalisar Dinkin Duniya ta ce matakin da Isra'ila ta dauka ya saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da Siriya, wadda aka sanya hannu bayan yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1973. A wani jawabi da yayi a Brussels, babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO yayi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro. Mark Rutte yace Russia na shirye-shiryen yin yaki da Ukraine na dogon lokaci, kuma akwai yiwuwar Russian ta yi amfani da makamai a nahiyar. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. A Russia, shugaban yankin Chechnya ya faɗa cewa wani hari da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai akan barkin 'yan sanda ya raunata akalla mutane hudu. Ramzan Kadyrov ya faɗa ta kafar Telegram cewa jirgin mara matuƙi ya lalata rufin ginin da tagogi tare da haddasa wata ƙaramar gobara a Ukraine. Gwamnan yankin Kherson ya ce harin jirgin saman Russia marasa matuƙi ya raunata wani mutum a birnin.
To, kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin mu kai ga haka, bari mu buɗe taskar rahotannin da batun harkokin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya. Da ya sa jiya Majalisar Tattalin Arziki ta ƙasar da ta kunshi dukkan gwamnonin ƙasar ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha. Sai dai masu kula da lamura suna ganin ana iya siyasantar da wannan lamari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Gwamnan jihar Kaduna ne Obasani ya bayyana wa manema labaru bayan da Majalisar Koli ta Tattalin Arzikin Najeriya ta gama taron ta a fadar gwamnati da ke Abuja, inda yake cewa
dukkan jihohi guda 36 sun miƙa rahotonsu da aka ce kwaya rubuto domin akan maganar ƙirƙiro 'yan sanda na jiha. Kusan duk jihohi 36 kowane jiha sun yi da cewa yin 'yan sanda na jihohi shi zai kawo ƙarshen wannan matsala da ake fama da shi na rashin tsaro. Sannan ka dubi ƙasar nan gaba ɗaya, gwamnati ne akalla miliyan 230, kuma in ka duba duka sojojin da ke kasan mu a yau din haka ba su ci 250 ba. In ka duba kuma 'yan sanda na kasan nan gaba ɗaya, in ka duba ba su ci 370. To in ka hada sai ka ga cewa akwai matsaloli da dama, akwai wurare da a kasan nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya kilomita 30-50 baka ga jami'an tsaro ko kwa ɗaya ba. Kuma shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su AK-47 yanzun kaje ka dubi 'yan sa kai ko kuma in ce 'yan vigilance service da muke da su a jihohi, doka ba ta ba su dama su rike manya-manya makamai ba wato bindigogi. Kuma kaga 'yan ta'addan nan yanzu da wasu abubuwa akwai matsala. To amma shi harkan 'yan sanda na jiha yana da abubuwa da dama. Na ɗaya, yawancinsu za ka ga cewa 'yan wuri ne sun san yanayin wurinsu.
Wannan matsayi ko shakka babu zai kawo cece kuce a cikin Najeriya, domin daman ana kalubalantar gwamnoni masu sha'awar fitowa da wannan tsari na 'yan sandan jihohi a daidai lokacin da kuma tsansu 'yan Najeriya suke bayan wannan tsari domin magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye Najeriya, kuma ga alama suka fi karfin 'yan sanda ko sojoji na tarayya. Kamar dai da Malam Mamun Sale mai shari kan sha'anin tsaro yake bayyana mun a filin da na yi da shi a Abuja bayan da gwamnonin suka fito daga taron nasu.
To gaskiya yana ga babban alfanu da za a samu ta kirkiro 'yan sandan jihohi, wato shine na farko musamman jihohin da ake fama da harkokin ta'addanci da rashin tsaro. Za a ba wato shi gwamnan wannan jiha ko kuma jihohin za su samu damar sarrafa al'amuran tsaro ya zama ƙarƙashinsu. Umarni da na yi da hanawa zai zama su suke da iko bisa komai, su suke da wuga da nama, kuma ba za su jawo wani umarni daga Abuja ba ko headquarter 'yan sanda ta ƙasa. Duk abin da za a yi daga nan cikin jihar za a yi. Wannan zai bayi da tabbatar da tsaro, na farko yaƙar ta'addanci gaba da gaba, na biyu yaƙar laifuffuka da wasu jihohi suke fama da shi. Zai iya kauda duk waɗannan ababe da ake fama da shi a yanzu, wanda 'yan sandan tarayya sun kasa magance shi.
Amma kuma illolinsa fa?
To, illolinsa na farko, gwamnan jiha akasari za ka gani watakila zai ci zalin su abokan adawarsa, wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha. Zai ci zuguna musu, kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha kamar yanda ƴan sandar tarayya suke gudanarwa. Don haka wannan shine babban illa mai yiwa wannan karfin da aka bashi san ƴan sanda karkashin suke zai iya amfani da mulkin nan domin ya tabbatar da ya takile duk wata adawa da abokan adawa za su musu na siyasa.
Me shiri kan al'amuran tsaro kenan Malam Mamun Sale a tattaunawa da ne da shi a Abuja? Duka waɗannan ƙudurorin da ya dole sai sun kai majalisar tarayyar Najeriya kamin a tabbatar da ko wace irin ƙudurin doka za a iya fitarwa domin ta amince da wannan tsarin. Ko majalisar dokoki ta tarayyar Najeriya za ta amince da wannan ƙuduri idan ya zo gare ta lokaci ne kawai zai iya tabbatar da haka. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Malam Umar, ga zara da ci gaban labaran duniya.
‘Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon, wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani, ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya. Shugaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawan Senator Jack Reed a tattaunawarsa da muryar Amurka ya ce diplomasiyar Yoon ta ƙara Koriya ta Kudu ƙarfin gwiwa akan China da Rasha da sauran barazanar da ke kunno kai a tekun Pacific. Ana sa ran matakin da kungiyar Taliban ta ɗauka na haramta ɗalibai mata shiga aikin lafiya zai ƙara dagula al'amuran jin ƙai a Afghanistan, wanda babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shi ne na biyu mafi muni a duniya bayan rikicin Sudan. Tom Fletcher, babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin ƙai da agajin gaggawa, ya shaida taron kwamitin sulhun cewa matakin zai iya yin illa ga lafiyar mata da 'yan mata a Afghanistan. A farkon wannan watan ne hukumomin lafiya na Taliban suka umarci cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati da masu zaman kansu a faɗin ƙasar da su dakatar da ɗalibai mata daga karatu. Fletcher ya ce wannan shine bangare na ƙarshe da ya rage wanda matan Afghanistan za su ci gaba da karatu mai zurfi biyo bayan haramcin karatun 'ya'ya mata. Hakan zai hana sama da unguwar zoma 36,000 da ma'aikatan jinya 2,800 shiga aikin lafiya nan da shekaru masu zuwa. Kuma adadin mace-macen mata masu juna biyu da jarirai na iya ƙaruwa matuƙa. A baya kungiyar Taliban ta haramta karatun sakandare ga 'ya'ya mata tare da cire matan Afghanistan daga mafiya yawan wuraren aiki.
To, a gaida Zara Fage da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda aka fuskanci mummunan ambaliyar ruwa kimanin watanni uku da suka shige da ya jefa ɗaruruwan iyalai cikin halin tsaka mai wuya. Ganin munin lamarin ya sa gwamnatin tarayya ta nan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta ba da tallafin naira biliyan 1 da kayayyakin abinci da magunguna ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa. Wakilinmu a jihar Borno, Ibrahim, na ɗauke da ƙarin bayani.
Tallafin dai an yi shi ne da nufin rabawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa watanni da suka gabata, wanda ya haɗa da magunguna da kayayyakin abinci. Wasu waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa sun bayyana fatansu na samun tallafin da aka aiko daga gwamnatin tarayya.
Mun ji labarin wai gwamnati Najeriya ta bayar da tallafi, mu ba mu samu komai ba, mu san ko zuwa gaba za a rabawa. Fatan mu dai Allah ya sa tallafin da aka ba ya isa zuwa gare mu.
Wannan ambaliyar da aka yi ba mu samu tallafi ba, amma sun da yanzu an ce an ka tallafi, muna roƙon Allah ya sa mu samu.
A jawabinsa, gwamnan jihar Borno, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Umar Usman Kadafur, ya bayyana jin daɗinsa.
On behalf of the government and people of Borno State,
A cikin jawabinsa ya ce agaji da gwamnatin tarayya ta yi abin ayaba ne da ma kwamiti karkashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote da Dr. Olisa Ababako bisa kokari da suke wa jihar Borno a zantawa na da shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno Dr. Muhammad Barkindo ta wayar talho ya bayyana min yadda tallafin ya iso tare da mika shi ga kwamitin tantance waɗanda ibtilayin ambaliyar ruwa ya shafa.
Tallafin ya zo mana ba zata da yawa da al'ummomi da hukumomi da yawa sun taimaka a wannan ibtilayin ambaliyar nan. Sai dai kuma ya zo mana a cikin farin ciki da yake mutane suna cikin kuncin rayuwa da rayuwar na yau da kullum ga kowannan rayuwar asaran nan da suka yi. So gaskiya tallafin ya zo a lokacin da ya dace kuma shi Professor Babagana Umar Zulum tun farko da aka yi wannan ibtilayi din ya kafa kwamiti na mutane 41 wannan kwamiti din ya sassaka duk mutanen da ya dace akwai EFCC a ciki akwai ICPC a ciki akwai DSS a ciki akwai Commissioner of Police akwai sojoji akwai malaman ba hukumar da ba sa su a ciki ba domin a samu ayi abun da ya dace da kuma ya ba mutane kwanciyar hankali da nasuwa idan akwai damuwar su bayyana damuwar su.
Eh tallafin kaman zuwa yaushe za a iya tantancewa a sace karkashin kwamiti da al'umma za su amfana da shi waɗanda lamarin ya shafa.
Ai tunan da aka rantsar da kwamiti duk abun da ya zo ko da kwayan abu daya ne tare kawai za a bi ka kwamiti sai dai kawai duk wanda ya ansi wannan kayan kawai za a ba kwamiti already kawai kayan ma ya riga ya shiga hannun kwamiti.
Ambaliyar ruwan da ya auku a ranakun 10 ga watan Satumban wannan shekara ya daidaita mutane tare da kashe da dama da rusa gidaje. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
To a gaida Malam Iro, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe.
Kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki.
Wasu ƴan Nigerian da ke Ghana kenan ke tabbatarwa da duniya cewa zaben shugaban kasar Ghana an tsibe tsabar tsantsar gaskiya ne shi yasa kajidid da jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben babu wani abu da ya faru. Game da rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a Nigeria kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran daru.
So ai mukamin ne haihu yana Abuja ga filaye ga kudi ga kuma ainihin goyon bayan tunani ba akan abin su bukata da makarfi da dai.
Kowa yanzu kamar yanda ake fada jiki magai.
Daga lokacin da zaka kalli kanka ne kawai har abada ba za mu ci gaba ba.
Shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tarayyar Najeriya Sanata Jibril Barau na jihar Kanawa baje bayanin bayyana wa duniya yake cewa babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa al'umar su wuru-wuru.
Karatu na biyu ba shi kenan an gama a'a nan ne ma ake ke farawa tsarin majalisa ana neman hadin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka dan zai kira dan ya taimaka masa ai ba zai zo ba
waɗannan ba so mun taumuka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan fayyacewa masu sauraro gaskiya kuru-kuru shiri na 200 babu guda daya a cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan zo muku da manyan labaru labarun kuma amma ne yadda jam'iyyar adawa ta lashe zaben shugaban kasa a Ghana ne yasa ƴan Najeriya da ke Ghana gaya wa duniya gaskiya kowa yayi kokari tukuru.
Mai magana Dr. Sharif Muhammad Gwani ne president din Arewa community kuma garkuwan bari barin Ghana. Mun ga zabubbuka daban-daban tun daga 92 gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe.
Sunana Alhaji Mustafa Rabi Ojega shugaban masu kawo kayan abinci an yi zabe lafiya an kare lafiya dan gane ma da in ka je zaka ga mutun ya je zabe minti 5 ya kada burashi ya dawo. Mataimakin shugaban kasa shi ma dan takara kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki.
Ni ce Ajiya Ture Maryam Taularuwa zaben da aka yi mun yi murna mun yi farin ciki tunda Allah ya san an yi zabe lafiya an kare lafiya lafiya kuma shi John Dramani Muhammad alƙawalin da ya dauka Allah ka bashi iko yi
sunana Alhaji Murtala Mai Billi gaskiya ne ma mutanen Ghana farin ciki mu ƴan Najeriya da mun kaga wannan zabe cikin Ghana da mu dauki darasi mutane a ba su abin da suke so mu ma talakawa mu gyara halayenmu mu zama muna yin zabe mai tsafta irin wannan
daga Abuja kuwa wakilinmu ne ya tattara bayanai akan irin dambarwar cikin jam'iyyar PDP da ke fama da rikicin cikin gida akan wasu manyan kujeru
ana zargin tsohon gwamnatin Rivers Nelson Wike na daga waɗanda suka yana ruwa gudu na samun sauyin shugabanci a jam'iyyar saboda tamkar yan amshin shatansa ke jagoranci da irin wannan korafin yasa ɗaya daga yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ambassador Aminu Wali yace za su dau matakan da suka zama wajibi
mun amince cewa za a karfafa committee ta ladaftarwa wanda dama akwai shi ba za ta yi a ce mu kau da kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba dan idan har muna son mu tafi a hade to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suka da laifi ba su laifin su wanda yake na kora ne a kore shi wanda za a yafe masa a yafe
bukatar ita ce ta samun sabon shugaban jam'iyyar da zai karbi ragama daga damagun dan kammala wa'adin iyarci ayu da aka dakatar ko hukuncin kotu ya tsayar da aikin sa kwamitin gudanarwar ya yi ta dage irin wannan zama na majalisar koli da hakan ke kawo tarnaki ga tasirin jam'iyyar duk da haka matsayin mukaddamin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na nuna shawo kan duk wata matsala kuma hakan ba zai hana jam'iyyar farfadowa da ma tasiri a babban zabe ba
mun samu jarrabawa ba wai al'ummar Najeriya gaba daya ba suka ki PDP a cikin PDP kanta akwai wanda suka yi fishi suka kimara mata baya shi yasa muka samu wannan koma baya to amma alhamdulillah kowa yanzu yayi la'akari kuma kamar yanda ake fada jiki magai
ko bayan wannan rahoto na Nasu Adamali Kaya ma wakilin jihar Kanawa ya jiyo ta bakin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami dan da ke cewa za su duk mai yiwa danganin jam'iyyar ta PDP ta gyaru
muna gyare-gyare sai za ta gyaru mun ga mu zo mu ce za PDP so muna zuwa
gyare-gyare nan na kun dade kuna yi yaushe za ga
mu ima cewa za mu iya gaskiya muke yi muna kishin su kuma da su muke in Allah da za mu amince fata
kamar dazuka ce ana boye harkar gwamnati kamar kuma kuna boyen abin da yake tsakanin
gwamnati ta kwada kowa ce so daga babu na boye PDP ce din PDP ce na ruwanka dan bota America na ruwanka
an ci akwai wadansu a cikin PDP nan kusoshi da kamar sun tsole mata ido kuma kuna neman ma ku rasa yadda za ku yi da su
to so ai suka ce so ai ina son san su
kamar
wani ko ba a magana wuce ana magana shirya makamin da kuke bashi a cikin ikon Allah ya samu ya san me ainihin hakkin wannan makamin a inda kuke ya isa magana Najeriya ya isa so ai makamin ne hayan yana Abuja ga filaye ga kudi ga kuma ainihin goyen bayan tunde ba akan abiya su bukata da ma'aikata PDP yau tunde ba aiki APC aiki ya sama na ainihin wato tarnaki hana motsi ake ma da shi amma bari dauke ka dan zai koma tarihi
game da kudurin dokar harajin Najeriya kuwa mataimakin shugaban majalisar dajen tare Najeriya sanata Jibrin Ibrahim Barau ne ke cewa wasu ne kawai ke ta kokarin ganin wata wuta ta ruru
ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa mai son ya magana mai gano ba sai magana ba zai magana ba saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fida komai da komai in karatu na biyu ba shikenan wai an gama a'a nan ne ma ake ke farawa kuma an bada dama ne talakawa kowaye matasa malamai kowa ya dau littafin su da duk wani abu wanda ya sani tsokacin sa da korafin sa sai je kai akan wannan tsari ai ba wanda zai zo ya abinda zai cutar da mutanen sa ai ba wanda zai wannan yanzu abinda ake ciki sai ma an san ma me yake menene ma a cikin dokar dai wa mutane ba sani ba yanzu ne committee zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi kuma ya sanar sannan kuma kan lokacin an riga an kara karanta an san me yake ciki amma wasu sun zo ka san abubuwa sun lalace yanzu akwai wanda dama su aikin su su yi mutane sharri an ajiye su a ci mutuncin mutane da sauransu musulmi ba san shi da kage da mutun ƙarya ba da cin mutuncin mutun ba tare da bin tsarin yanda ma abin yake an san yanda abin yake ba tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka ɗin zai kira dan ya taimaka masa ai ba zai zo ba
sai dai kuma Hajiya Najat Muhammad ta jihar Kano wanda ta jagoranci jerin shugabannin wata sabuwar kungiya mai suna Tauraruwar Arewa ta ce Arewar ce ke kashe kanta da kanta ta hanyar yakin sunkuru
Tauraron Arewa daman tauraro wanda Allah ne ya ajiye shi a sama ana kiransa the Northern Star na farko shin rigingimin nan da muka dinka yi muna karkashe juna su waye suke cin ribar abun idan ba a raba kanku ba za a sace ma'adanan ku ba. Idan ba a raba kanku ba ba za ku gane cutar da gwamna ko shugaban kasa ko sanata yake muku ba. Amma su fa can in suka zo sace muku dukiyar ku kansu a hada yake. Ba ku taba jin an taba dan shugaban kasa ba ko dan sanata ba. Sai ku ƴaƴan talakawa kun zama ku ne makamashi da ake tsora tukunya amma ba da ku ake cin abincin da aka dafa akan ku ba.
Mun daina yadda
daga lokacin da abadan zaka kalli kanka ne kawai a matsayin a wannan na ne wannan ba na bane har abada ba za mu ci gaba ba. Me isa aka hana Attahiru Bafarawa yana gwamna a bari su dauki ma'adanan su na Sokoto? Me isa akan mai zaka bada 15% na abin da ake hakowa amma mu an ki ma a yadda gwamnati ta hako don mu samu an maida gurin ta'addanci.
Batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙarewa suke suna komawa gajeru domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 896 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma za ka ji su shiru kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyi musamman ma da Idris Abdullah Bako na Ghana da Nasu Armel Kaya na babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wajen ganin masu haramu suna bibiyar abubuwan da kan faru a madadin su duka ni Isa Lol na garin Ikara ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To a gai da na Ikara sai ku targo gan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai karkata. Yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Thani bin Salih. Nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo barna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a. Mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
Allah ba mu zaman lafiya da hakurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu yi sallama ga zarar tashin muhimman kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yada labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya, domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka, ciki har da na fadin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake, tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO ya yi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kuɗaɗe don samar da tsaro. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin ƙasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. ‘Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol. Jami'an sun ce Yon, wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani, ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin wannan shiri baki ɗayansa lokacin da muka saba fitowa a shirinmu na hantsi ko kuma a shafinmu na intanet voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa saƙon taya murna ga Abubakar Ahmed Muhammad Sani, ɗan lawan ɗin Gumel, da amaryarsa Zainab Muhammad Sani, da za a ɗaura wa aure a yau ɗin nan Juma'a da ƙarfe 2 da rana a fadar mai martaba Sarkin Gumel. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Zara Fage da ta karanto labarai, da Dadi Balawe da ya haɗa shiri da ba da umarni. Alheri, ki muku fata alheri ko ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.